sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare nake da Hanifa Isa da masu ran abokan aiki. Miki kamu kwa wannan shirin a yau ranar Talata 18 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ga abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Sojojin Sudan sun kashe wasu mutane bakwai jiya Litinin, wanda ta zamo ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-macen mutane a zanga-zangar da aka yi ta yi a kwanan nan. An yi wata girgizar ƙasa jiya Litinin a yankin yammacin Afghanistan, inda akalla mutane 22 suka mutu, wasu kuma masu yawa suka jikkata. Tsakanin iyalan jagoran kare haƙƙin ɗan Adam da aka kashe Martin Luther King Jr. jiya sun yi tattaki a nan birnin Washington.
Kanan labarin kenan aka saurara. Yayin da gwamnatin jihar Rivers ta Najeriya ta zargi wasu jami'an tsaro da mallaka wuraren sarrafa danyen mai na sata. Koya ɗan ƙasar ke gani?
To kaga wannan abu da ake yi zai rage, amma su waɗannan ba a jami'an tsaro su suke wannan business ba. Dan kace musu ma ga inda ake satar mai, su ga masu bunkerin din, su masu sayan wannan man da ake sata.
Haka kuma za mu ji cewa yayin da lamura ke ci gaba da taɓarewa a Najeriya, matasa na ganin
dole ne matasa mu fito mu yaki wannan zalunci da ake da cin amana kasa. In kuma ba haka ba shikenan, sai mu kyale komai a Najeriya ma ta wargaje, amma ba abin da muke fata ba kenan.
Bayan rahoton da muke tafa da su, haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya, wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Sojojin Sudan sun kashe wasu mutane bakwai jiya Litinin, wadda ta zama ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-macen mutane a zanga-zangar da aka yi ta yi a kwanan nan. Ta nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi, kamar yadda masu ba da agajin gaggawa suka faɗa. A daidai kuma lokacin da jami'an tsaro suka sha alwashin ganin an gurfanar da waɗanda suke zargi da haddasa yamutsin. Wannan tarzoma ta baya-bayan nan ta faru ne gabanin wata ziyara da jami'an diflomasiyar Amurka za su kai a kokarin da Amurka take yi na shiga tsakani don kawo ƙarshen rikicin da aka shafe watanni ana yi a wannan ƙasa ta arewa maso gabashin Afirka. Ya zuwa jiya Litinin ɗin dai an kashe masu zanga-zanga 71 tun bayan da sojoji suka kwace harkokin mulki a ranar 25 ga watan Oktoban bara a ƙarƙashin jagorancin General Abdul Fattah Burhan. Kwacin mulkin da sojojin suka yi ya gamu da Allah wadai daga ƙasashe daban-daban, sannan ya tauye shirin mayar da mulki ga farar hula a ƙasar mai tangal-tangal bayan kifar da gwamnatin shugaban da ya daɗe kan mulki Umar al-Bashir a watan Afrilun shekarar 2019. An yi wata girgizar ƙasa jiya Litinin a yankin yammacin Afghanistan, inda akalla mutane 22 suka mutu, wasu kuma masu yawa suka jikkata. Wurin da wannan girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 5.3 ta fi yin kamari yana kusan tazarar kilomita 40 ne gabas da Kuala Inu, babban birnin lardin Badghis, kamar yadda masu safiyon ƙasa da yanayi na Amurka suka faɗa. Kamfanin dillancin labaran Afghanistan na Bakhtar ya ambato hukumomi suna cewa daga cikin waɗanda bala'in ya ritsa da su akwai mata da yara, amma yawancin waɗanda abin ya shafa da kuma ɓarnar dukiya suna cikin gundumar Qadis ne, inda rufin gidaje masu yawa ya rufta. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsatsan iyalan jagoran kare haƙƙin ɗan Adam da aka kashe Martin Luther King Jr. jiya sun yi tattaki a nan birnin Washington DC domin yin kira ga sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat da su ci ƙarfin adawa da kuma mayar da hannun agogo baya da 'yan Republican suke yi. Suna ce a yi kwaskwari masu sai ga 'yancin kaɗa ƙuri'a a ƙasar. Sun yi gangamin ne a ranar hutun da aka yi a ƙasa domin girmama King, yayin da ya kamata ya cika shekaru 93 da haihuwa inda yana raye, an yi wannan tattaki ne wasu ƴan kwanaki bayan da sanatocin Democrats biyu masu tsaka-tsakin ra'ayi Christian Sinema da Joe Manchin suka ce za su yi adawa da yunkurin canza dokokin majalisa a majalisar dattawan mai mambobi 109 a siyasance domin baiwa ƴan Democrats damar kafa dokokin zabe na ƙasa bai daya duk da adawar da sanatocin Republican su 50 suke yi. Ɗankin Martin Luther King na uku, matarsa Andrea Waters King da ƴarsu Yolanda Renee King sun yi tattaki tare da ɗaruruwan masu da'awar kare haƙƙin cikin sanyi mai tsanani suka ratsa ta kan gadar tunawa da Douglas wanda hakan tamkar jinjinawa goyen bayan da majalisar dokokin ta yi ne a kwanakin baya ga shirin kashe dala triliyan 1 da miliyan 200 domin inganta madafun ci gaba a ƙasa.
Nan jima kaɗan Hanifar sake dawa da labarai, amma kafin nan za mu leƙa jihar Rivers ta Najeriya, inda gwamnatin jihar ta ɗaura ɗamarin yaƙi da masu sata tare da sarrafa ɗanyen mai a jihar. Gwamnatin ta ce kawo yanzu ta bankaɗo wasu jami'an tsaron ƙasar da suka mallaki wuraren da ake sarrafa ɗanyen man bayan fasa bututu a sato shi. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamid Abubakar, ya aika mana rahoto daga Port Harcourt.
Gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta haramta satar ɗanyen mai tare da tace shi ta bayan fage a duk faɗin jihar ta Rivers. Gwamnan jihar Rivers Barista Yenson Wuke shine ya bayyana haka a baya-bayan nan.
Some illegal crude oil refining sites in Port Harcourt and arrested a number of recalcitrant persons engaging in this environmental destructive business.
Yana cewa ne gwamnatin jihar Rivers ta haramta dukkanin ta'annatin satar ɗanyen mai, haka kuma mun gano wasu jami'an tsaro musamman na soji da 'yan sanda da civil defense da suke mallakar wasu wurare da ake ta'annatin satar ɗanyen mai a haramce. Barista Yenson Wuke ya ƙara da cewa gwamnatin jihar Rivers ta kama mutane da dama da hannu dumu-dumu wajen ta'annatin satar ɗanyen mai tare kuma da ayyana na neman wasu gaggan masu halayyar ta satar ɗanyen mai. Ya ce,
"In line with this resolve, I've directed all those that are arrested, one Mr. India of Football Women Committee and Chairman of White Broker Association, one Mr. Uke, who's in charge of White Broker in Rumo Parade."
Yana cewa ne mun ayyana sunayen mutane shidda kuma muna neman su ruwa a jallo, akan haka ne kuma muka umurci shugabannin kananan hukumomi da na matasa da su yi duk mai yiwuwa domin bamu haɗin kai mu samu gagarumin nasara a wannan jan aiki da muka ɗauko. Haka kuma na ji ta bakin wasu da suke da jibi da waɗanda suke zuwa kan ruwa domin sayo mai tare da loda shi ta bayan fage inda suke safarar shi. Gama abin da suke cewa,
"I think the move by the executive governor of River State is a good one because the activities of all these country artisanal refineries."
Wannan yana cewa ne sunana Dick Saroni, ina ganin wannan mataki da gwamnatin jihar Rivers ta dauka gaskiya mataki ne mai kyau saboda ayyukan waɗannan harantattun matatun mai suna ta'azzara zaman lafiya a jihar ta Rivers, kuma jama'a na fuskantar matsaloli na satar ɗanyen mai ta hanyar fasa bututun mai, kuma hakan yana haifar da damuwa da yanayi musamman a gonaki da gulabe. Shi ma wannan yace,
"If this bunker is still damaged, that will be a problem. It will not stop because there are people survive from this bunker. The officers, they are into this same bunker."
Yana cewa ne ina ɗaya daga masu wannan ta'annati na satar ɗanyen mai, kuma gaskiya akwai matukar wuya kawo ƙarshen satar ɗanyen mai a jihar Rivers, domin kuwa idan aka dakatar da satar ɗanyen mai matasa za su dawo da halayyarsu na tada ƙayar baya, kuma idan ka duba jami'ai da dama manya da ƙanana suna cikin wannan ta'annati. To ko wannan mataki da gwamnatin jihar Rivers ta ɗauka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? Alhaji Musa Sa'idu wani ne da ke bibiyar harkokin satar ɗanyen mai.
"To kaga wannan abu da ake yi zai rage, amma su waɗannan ba a jama'an tsaro su suke wannan business ba. Dan kace musu ma ga inda ake satar mai, su ga masu bunkerin ɗin, su masu sayan wannan man da ake sata, su kuma suke ba da abu kayan da ake zo ana faffasa wannan pipe, sai kamata a kama saboda in ba mai saye ba mai sayar."
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Agai da Lamida Bakar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Masu gabatar da kara a Ukraine sun buƙaci dala miliyan 35 a matsayin kuɗin beli daga tsohon shugaba Petro Poroshenko wanda ya dawo ƙasar a ranar Litinin domin ya fuskanci tuhumar cin amanar ƙasa a ƙarar da ya ce tana da nasaba da siyasa. Dubban magoya bayan Poroshenko sun jinjina masa wanda ya shugabanci Ukraine daga shekarar 2014 zuwa 2019 bayan da ya isa Kyiv ranar Litinin a jirgin sama daga Warsaw. Poroshenko ya shaida wa magoya bayansa a filin jirgi cewa ya dawo Ukraine ne domin taimakawa kasar ta tinkari abin da ya kira barazanar mamaya daga Russia. Mun zo nan ba don mu kare Poroshenko bane, mun zo nan ne domin mu hada karfi don kare Ukraine a cewar sa. A jiya Litinin wata kotu a Faransa ta samu dan takarar shugaban kasar mai ra'ayin riƙau kuma masanin siyasa Eric Zemmour da laifin tunzura masu nuna kyamar launin fata. Ta kuma umarce shi ya biya tara fiye da miliyan 11. Zemmour ya fada wa gungun wasu 'yan jarida na kasashe cewa har yanzu yana nan kan kalamansa. Ya tsaya kai da fata cewa shi bai tunzura masu nuna kyamar launin fata ba, tunda dai yaran da suka yi hijira ba tare da 'yan rakiya ba, ba sa daga cikin wata kabila ta daban. Karar ta jiya Litinin ta maida hankali ne kan sharhi da Zemmour ya yi a watan Satumba 2020 lokacin da ya yi hira da gidan talabijin na Faransa CNews kan yara da suka yi hijira ba tare da iyayensu ba. Ba su da wurin zama a nan, a cewar Zemmour game da yaran. Ya kara da cewa barayi ne, masu kisa ne, masu fyaɗe ne, abin da suke kenan. A maida su bai kamata ma su zo ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya, yadda lamarin kasar ke ci gaba da tabarbarewa, na zama abin damuwa ga 'yan kasa, musamman matasa waɗanda ke ganin su ne shugabannin gobe, da ya kamata goben tasu ta yi kyau. Wasu matasan, musamman waɗanda suka runguma harkokin siyasa, na ganin akwai rawar da ya kamata su taka ga ceto ƙasar daga tarwatsewa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
Najeriya ƙasa ce wadda Allah ya albarkata da arzikin ƙasa da kuma jama'a masu hazaka, musamman idan aka kutanta da ƙasashen nahiyar Afirka. Sai dai cigaban ƙasar bai zama adan madalla ba ga mafi yawan 'yan ƙasa. Da yawa jama'a na ɗora alhakin koma bayan ƙasar ga dalilai mabambanta da kuma hanyoyin da suke ganin za a iya samun mafita. Matasa, musamman waɗanda suka rungumi harkokin siyasa, na da bayanai daban-daban akan koma bayan ƙasar da kuma abin da suke gani mafita. Ambasada Aliyu Ben Abbas matashi ne na jam'iyyar PDP kuma mataimaki na musamman ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar yana ganin cewa
na samu damar ziyartar ƙasashe da yawa. Wallahi alazim, wasu ƙasashen idan naje in naga level of development na ƙasashe nakan yi kwalla, nakan yi kuka. Kuma idan na duba sai in ga cewa waɗannan ƙasashen Najeriya mun fi su komai albarkatun ƙasa, amma kuma sai Allah ya jarrabe mu da miyagun shugabanni. Abin bakin ciki shi ne zamanin su marigayi Sardaunar Sokoto Mustapha Falewa da Sanamdi Azikiwe da su Awolowo sun kimanta gaskiya yawa-yawa daga shi waɗanda suke mulkanmu yanzu. Me yasa su an musu?
Shi kuwa wani matashi na jam'iyyar APC kuma shugaban matasan jam'iyyar mai kula da yankin Arewa maso yamma Abubakar Sadiq Sa'ad Fakai yana mai ra'ayin
duk abin da kaga ana yi su yana da kyau ka gamsu kai da cewa abin nan yana da amfani, yana da alfano ga mutane. Yasa matsayin mu na shugabannin matasa kullum muke ƙara wayar da kan matasa mu fahimci alherin shugabancin mu shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ko da jam'iyyar APC ta zo tattalin arzikin kasa da wasu abubuwa duk ya lalace, arzikin man da yake zuwa ya kare. Sai kaga matasa in ba shugabancin jam'iyyar matasa na jam'iyyar ba ya wayar da kan mutane suka fahimci salon mulkin da abin da ake da cigaban da ake yi da kuma amfanin da aka kawo wa matasa, to ba za a iya samun nasarar da ake so ba.
To ko me masana kan cewa akan tabarbarewar lamuran kasar? Professor Abubakar Abdullahi masani ne akan kimiyyar siyasa.
Yan siyasa na wanga zamani kusan sun yi failin namu matsayin mu na kasa. Ba wai ina nuna akwai wani bangare da zaka fitar ba, kusan dukkanin su gaba daya in ka duba duka jam'iyyun zaka isko kusan su ne guda. Yau wannan ya koma wanga bangare, gobe in ya ga bukatu ne ba za su biya ba, shi kuma shi koma wani bangare. So kusan kamar yawo ɗe ne suke yi daga wanga layi zuwa wanga layi. So saboda haka kusan duk abu guda ne. fahimtar su ta shugabanci guda ce kasawar su guda ce amma babu wani fahimta ko wani akida ko wani tunani da ke gare su kamar irin nasu sarrauna
to sai dai matasan dukan su sun yi amanar cewa suna da rawar da za su taka da samar da cigaban kasa zamawar su manyan gobe
dole ne matasa mu fito mu yaki wannan zalunci da ake yi da cin amana kasa kuma ba haka ba shikenan sai mu kyale komai mutum Najeriya ma ta wargaje amma ba abin da muke fata ba kenan
bisa ga al'akari da inda aka fito to wannan shi ya zama wajibi gare mu matasa mu ja hankalin manyan mu mu sa kasan mu gaba mu sa jahohin mu gaba
masana na ga ra'ayin cewa duk gudunmuwar da za a bayar ga samun ci gaban Najeriya ya shikinta dole ya zama shugabanci kyakkyawa na gaskiya da kuma adalci Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida da Muhammad Nasir wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kuma sai
Saka mai wuya
ta Najeriya kasa babu lafiya akwai talauci akwai yunwa akwai rashin gaskiya akwai corruption duk abin da yace zai yaka har yanzu ana yi
zabe cewa tun shekarar 1999 wato 1999 ba a samu gwamnati da ta yi aiki a kowane yanki na kasar nan kamar wannan gwamnatin ba
to gwamnati ce ta damu mu da wani infrastructure amma babu zaman lafiya zo a ce mana wannan hanyar daga Kaduna zuwa Abuja an kasa rike mana ita yau shekara 6 da gusau zuwa Sokoto ya zama abin nan ko me ka shimfida ko zinari ko ka shimfida mana in ba mu iya tafiya muna dardar so me amfanin a ce mana wai an bada kwangila an yi kaza in ba za a tsare mana wannan hanyar ba
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC muna ci gaba da duba mulkin shugaba Muhammadu Buhari daga shekarar 2015 zuwa yanzu da kuma tambayar shin arewacin Najeriya inda ya fito ya ci moriyar wannan mulkin nashi kuwa
yawa sunana Abubakar Jalil abinda za mu ga dadin Buhari tunanin mu za mu samu sabon rayuwa duk wanda yake da tunani akan Buhari za a samu daidai an samu jarabawa kala-kala na rashin zaman lafiya a dubi ƴaƴan da aka bari marayu idan aka duba mutane an saka cigiyar maganan banda da ake magana harka ce aka ci ta Fulani sauransu shi ba Fulani ko bai iya komai ba sai ciwo ya to an bari an raba shi da shanunsa kuma bai san komai daga baya kaga dubin da aka ce ba da ilimin addini da karatun boko shi ba bukatarsa ya sa AC a gidansa ba ko a mai titi ko a mai hanya a bukatar sai kuma shanunsa su zauna kuma lafiya wanda kuma gwamnati tana da haƙƙi 100% akan wannan mu'amala to da gaskiya mu ga ta gaskiya Buhari an samu shelwa
sunana Abubakar Ibrahim mai zuma ni kori kiri ka sama local government idan mutum yana so ya zargi wani sai ya zargi kansa shi din yaya yake kafin ya zargi shugaba Muhammadu Buhari duk manya-manyan mu da na tsaron da na menene zaka samu cewa ƴan arewa ne to menene muke so a wajen shi Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya wannan da cike shi kuma Allah ya sa yayi ya sauka lafiya mu yi ta addu'a Allah ya kawo mana wanda ya fi shi zuwa nan gaba kuma ni na gani jarrabawa ne ko lokacin da zamu zabi Buhari a kasan nan kowa sai Buhari sai Buhari kowa yana ganin Buhari yazo an yi an gama kawai komai yayi kyau mu mu gyara halayen mu ba kuma mu mika al'amarin mu ga Allah ba muka je muka jini na komai ga zuwa ga Buhari to Buhari ba abin da zai ke yi shi da kansa sai kowa ya gyara
to mai da latuwa ci gaban wannan muhawara da ake yi da tsakanin shi Bashir Ahmed da kuma Professor Usman Yusuf zamu duba abubuwa da dama da za su hada da yunkurin shugabannin Inyamurai da Yarba na neman Buhari ya sako su Nnamdi Kanu sannan kuma wani shugaba ne ya kamata a jinjinawa saboda kokarin sabunta hanyar nan ta Kano da ta ratsa Kaduna ta je Abuja ko kuma ce ta taso daga Kano zuwa Maiduguri shi Buhari ne ko kuma tsofaffin shugabannin da suka gabace shi irin su Ibrahim Babangida Yar'Adua ko kuma Sani Abacha duk wannan suna cikin abubuwan da zamu duba a cikin wannan kashi na uku na wannan muhara da muke yi kan Buhari da kuma alaƙar mulkin sa da arewacin Najeriya
babbar tambaya da 'yan Najeriya da kuma kowa ya kamata yi Boko Haram yau ana yakin nan shekara 13 ya isa ya kamata a kawo wannan yakin ya kare yakin basasan da Najeriya ta yi da Biafra Ojukwu yaki wata 30 aka yi a gaya mana cewa Boko Haram sun fi ƙarfin sojan Biafra, ko kuma sojan Najeriya, wannan sojan Najeriya sun je Liberia, sun je Saliyo, suka yaƙe su. Boko Haram sun fi wayannan ƙarfi? Sannan in ana maganar daji, a ce mana ƙungurmin dajin da President Muhammadu Buhari lokacin sadda yana yaro yasa uniform ɗin ƙasar nan suka shiga yaƙi, suka je yaƙin basasa, ƙungurmin dajin nan Sambisa ya fi shi? Ko kuma ƙungurmin dajin nan na Saliyo da Liberia Sambisa ya fi shi? Abinda nike cewa kuma abinda 'yan Najeriya ya kamata su ce, kuma General Magoro ya ce yaƙin nan na Boko Haram ya kamata President Muhammadu Buhari ya kammala shi kafin ya tafi. An kashe kuɗi, an kashe jama'a, an kashe komai a wurin na farko kenan, ba a gama ba. To aka dawo kuma yanzu bayan Boko Haram aka je ƙasashen Ibo, wannan IPOP da ESN, dole a yaba ma wannan gwamnatin cewa sun je sun kamo wannan mutumin daga ko'ina suka kamo shi, Nnamdi Kanu. Amma sai muna ji wai manya-manyan Ibo sun je wurin president, wai da Allah su koma su Nnamdi Kanu. President ya ce zan bincika. Amma babu yadda za a yi ka ga wani dan arewa sarki ko malami ya je wurin President Muhammadu Buhari in an kama wani dan ta'adda. Babu. Sannan Sunday Igboho, wannan duk rashin kunya da wayannan suke yi dan gazawa gwamnati ne. Akwai da za a yi mutum da ya wannan abun, yanzu za a kama wani dan ta'adda ko wani dan Boko Haram, wani sarki ko wani malami ko wani dattijo na arewa ya je wurin president ya ce ku sago mana shi? Yan arewa nan aka kama aka rufe, amma babu wani dan arewa ya je wurin shi balle wayannan. Saboda haka tarbiyyar mu daban, balle ma a ce wai wani president zai ji su. Na biyu kenan. So na maka maganar Boko Haram ya yi kokari, amma akwai sauran aiki na kasar Inyamurai. Wannan abun kuma har yanzu yan ESN din nan ba a murkushe su ba, kuma akwai sauran aiki.
Bashir Ahmad, na san ban ba mamaki kana da abun faɗa akan abun da Prof ya faɗa, amma tambayar ta wata gaba ita ce mu tabo kan ayyuka. Yan arewa, kai da ma kake shiga yanar gizo ka ga yadda kuka shafa ma.
Kun tambayar ka?
Eh.
Maganar ɗaukan 'yan sanda a sojoji, ko a satin da ya gabata sojoji 4,000 aka shigar da su cikin aikin soja wanda sai gama a training din su. Kuma kullum ko 'yan sanda shugaba Muhammadu Buhari a shekarar ta gabata ya ba da dama a ɗauki 'yan sanda 10,000, kuma a yanzu ana kan ɗaukan aikin ɗaukan su. Kuma shekara 4 ta gabata babu lokacin da sojoji zaka ce yanzu ba ɗauka suke ba. A yanzu ko prop da ƴaƴa da jikokinsu yana so su shiga aikin soja, zai iya tura su portal ɗin sojoji a buɗe yake, kuma suna nema 'yan Najeriya waɗanda suke da kishin Najeriya su zo su shiga aikin soja. Wannan shi ne zan ƙara.
Shi ke nan, wato Bashir, tambayar ita ce ko kwanaki kun ga yadda na ga yadda ake ta shan fama wajen muhawara da mutane kan maganar wutan Mambila ɗin nan, yadda shi tsohon minista Salim Mamman, mun ma nima na hira da shi ma ya ce ko share wajen ma ba a yi ba, amma ni kan fen da wannan. Amma daga baya sai aka dawo aka ce ai gasha ka ake faɗa ba ma Mambila ba ne. Sannan an kawo maganar an yi hanyoyi a kudancin Najeriya ko ina ya yi kyau, amma hanya daga nan Abuja zuwa Kano ana ma maganar za a gama sai 2025. Wannan 'yan arewa suna cewa sam ba su yi tsammani za a yi musu irin wannan tsakiyar da ba ruwa ba.
So in dai maganar aiki ne, kuma in muka koma kan aikin yi raya ƙasa, za mu iya cewa tun shekarar 1999, wato 1999, ba a samu gwamnati da ta yi aiki a kowane yanki na ƙasar nan kamar wannan gwamnatin ba. A fili yake aikin da wannan gwamnatin ta yi ba a ɓoye yake ba, ba a takarda ba ne ba, kowa zai gan shi a duk inda yake. Kuwa zan ɗauki jihar Kano a matsayin misali, wanda zan iya cewa ita ce cibiya ko kuma tsakiyar arewa. In ka ɗauki jihar Kano, duka hanya da take fita daga jihar Kano, take shiga ko take fita daga jihar Kano, babu hanyar da ba a aikinta a yanzu. Muka ɗauki wannan hanyar da kai magana a kanta, hanyar Kaduna a Abuja zuwa Kano, hanya ce mai matuƙar muhimmanci, wanda kusan shekara 40 da yin hanyar ba a ƙara yin komai a kanta ba, sai in ta fashe a yi faci. Da aka zo gaba Muhammadu Buhari ganin muhimmancin hanyar ga arewa, domin ta haɗa kusan duka jihohin da suke arewa, kuma daga nan ne za ka fita zuwa kudancin ƙasa ta hanyar za a bi.
ya zo ya nemi ciwon ya kamata a zo a sabunta wannan hanya. A lokacin da aka zo an zo masa da tunanin ciwon za a ƙara fadin hanyar ne, domin a lokacin da aka hanyar mutanen Najeriya yawan mu bai kai haka ba, motocin da muke amfani da su ba su kai haka ba, amma har sama da shekara 40 da yin wannan hanyar ba a yi tunanin cewa buɗa ta ko a ƙara martabata ba. Da aka zo aka ba da kwangila akan ciwon za a ƙara buɗe hannun hanya.
Amma duk bashi lura ka manta ba cewa zamanin baban gida gwamnatin shugaba baban gida ne ya shimfiɗa wannan tagwayen hanya tun daga Abuja zuwa
kan. Shi ne ke ciwon kusan shekara 40.
Ya kai har shekara 40?
Eh to lissafin to shekara 30 kenan. Shekara 30 din dai a wancan lokacin daga shekara 30 zuwa yanzu yawan adadin mu bai kai haka yawa ba. So aka zo aka kawo shugaba Muhammadu Buhari batun aikin. Yace a buɗa ta domin yanzu an ƙara karuwa. Sannan akwai ina magana aikin da aka yi a jihar Kano, akwai aikin hanyar Kano zuwa Katsina wanda ita ma kowa ya sani aiki ne da aka fara shi aka ma manta da shi gaba ɗaya ba a abu ta kansa ba, amma yanzu wanda yake bin hanyar za mu iya cewa an kusa kammala aikin a yanzu domin kusan babu inda ba a taɓa ta ba. Akwai aikin Kano zuwa Maiduguri wanda ita ma hanyar ce mai matuƙar muhimmanci tun lokacin shugaba Obasanjo ko Yar'Adua aka ba da aikin hanyar, amma aka daina yin aikin gaba ɗaya. Yan kungilar da aka ba su kaɗi kayan aikin su gaba ɗaya ma komai ya tsaya, amma wannan gwamnatin ta zo a yanzu duk wanda suke bin hanyar daga tun daga shuwarin koci tun daga Dutse jihar Jigawa har jihar Yobe an kammala wannan aikin. Daga Kano zuwa Wudul an kammala aikin, ƙarshen da ya rage daga Wudul ne zuwa shuwarin yanzu su irin wannan ayyukan. So a arewa duk wata hanya mai muhimmanci a arewa ana yin aikin ta.
Amma dai Bashir ka san zai wuya wasu hanyoyin in ka ɗau motar ka da gudu dole sai ka fasa taya.
Ishu ne na budget, wato na kuɗin shiga. Dole a yanzu a lokacin da muke ciki kuɗin shigan Najeriya ya fi mai da hankali akan harkar tsaro. Shi ne mafi yawancin kuɗin sai an yi budget ma, amma kuma ishu ɗin tsaro ya zo za a ɗiba kuɗin ayyuka a koma a ji domin a samu, kamar yadda Prof yake cewa magana ce ta gaskiya, nauyin tsaro nauyi ne na shugaban ƙasa ko na shugabanni. Duk yadda kake ko shi ma shugaba Muhammadu Buhari yana faɗa duk aikin da ka yi in dai babu tsaro babu ma wanda zai kalli aikin da kake.
Wato kafin mu shiga maganar man fetur 2022 nan kenan, inda aka ce abubuwa za su kai iyakar gaya. Prof, shin ai ka gamu su da bayanan da shi Bashir Ahmad ya faɗa na ayyuka titunan da ake ta yi?
To a gaishe ku malamai, to nan za mu ja aya a wannan lokaci sai Allah ya kammala na Talata mai zuwa, inda za mu zo mu ci gaba. Kuma ɗaya daga cikin abubuwan da za mu tambaya a wancan shirin mai zuwa shi tsakanin hanyoyi da sauran ayyukan morewar rayuwa da ake cewa Buhari ya yi da kuma samar da mazaban lafiya, wani ne fi alheri? Ya zama da dinsu baki namu Bashir Ahmad da kuma Profesa Usman Yusuf tare da shi Nasiru da Alhikaya da ya shirya wannan na muhawara. Aliyu Mustapha Sakuta ne a Washington DC, muna fatan mun baku lafiya kamar yadda muka same ku.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
An ji cewa tsatsan iyalan jagoran kare haƙƙin ɗan adam da aka kashe Martin Luther King Jr. jiya sun yi tattaki a nan birnin Washington DC domin yin kira ga sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat da su ci ƙarfin adawa da kuma mayar da hannun agogo baya da 'yan Republican suke yi. Suna ce a yi kuskure masu sosai ga 'yancin kaɗa ƙuri'a a ƙasar.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan ɓullar cutar zazzabin lasa a jihar Filato. Kafin mu sallama, sashen Hausa na muryar Amurka na miƙa saƙon ta'aziyya ga Alhaji Hudu Sani Gumel bisa rashin ɗansa da ya mudassar. Allah Ubangiji ya gafarta masa ya kuma baiwa dukkan dangi haƙuri da shi. Haka kuma muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Rabaran Tambaya Jibrin bisa rasuwar ɗansa Yakubu Tambaya Jibrin, tsohon ma'aikacin asibitin Ƙwararru na garin Bauchi wanda ya rasu ranar Asabar bayan gajeriyar jinya. Za a yi jana'izarsa yau talata a garin Bauchi gaisuwa ta musamman ga matar shi Linda da ƴar shi Comfort. Allah ya ba dangi duka jimrar da shi mu kuma yake su namu karshen domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata sai a ziyarci mu yanar gizo voahausa.com yanzu amaradin Hanifa Isa ta ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mustafa ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC